بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ke 21 ga watan Safar, hijira na da shekara 1433, daidai da 15 ga watan Janairu shekara ta 2012. Wannan shi ne kasar na 19 daga cikin jerin karatuttukan littafin Al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj, Allah maɗaukakin sarki ba farka mishi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, kamar yadda muke bayyanawa kullum cewa har zuwa yanzu fa ba fara karatun doron littafin Imamu Muslim ɗin ba, inna shimfiɗa da sharar fage wanda shi Imamu Muslim ya yi, kuma ya ainihin wato ƙulla ta domin ya bayyana irin yadda su malamai manya-manya da waɗanda ke sama da su tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa suke yi wajen ainihin wato karɓar ruwayoyi na hadisi da kuma fako labarai da tarihi. Daga nan za ku gane cewa ashe addinin musulunci shi ne addinin farko da ya fara ba da muhimmanci dangane da editing, ma'ana duk wani bayani in aka same shi a yi ƙoƙarin takewa da tantance shi kafin a isar da shi gaba. Allah ya sa ga hannuna don bazina shi ne wasu da kai zai ce da kai da ake Ahmad ya ce wannan littafi Ahmad Shakir wa ainihin rubuta shi, wanda yake ƙoƙarin bayyana cewa musulmi sun suka rigayi turawa wajen aikin editing, wato gyaran littattafan, buga jaridu, mujallu, takewa da tantance bayanai. Ga shi yake tasfihul kutub wa sunqul faharisul ilmiyya wa tawsiyatu dhabtul kitabi wa sabqul muslimin al-ifrinja fi dhalika. Ilimin gyaran littattafai da takaddi da wasu rubuce-rubuce na ilimi da kuma irin yadda ake tsayawa a tsara rubutu da kuma bayani a kan cewa musulmi a cikin tarihi shi ne suka fara yin ainihin wannan aiki. Wannan littafi kamar yadda nace babban malamin hadisi a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir, wanda yau kusan shekarar 60 da rasuwa, mutumin ƙasar Masar ne shi ya rubuta wannan littafi. Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, Allah ya gafarta musu, suka shugaba ya tahqiqi wannan littafi. Kaga a cikin wannan littafin za ka gane muhimmancin da musulmi suka bayar game da kula na gyaran duk wani abu da za a watsa shi a jama'a. To fa irin wannan sakaci da take gani yanzu wajen buga littattafai na musulunci, ba wai haka musulunci yake ba, wasu 'yan kasuwa ne suka shiga harkar kai, amma asalin malamai na musulunci suna tsayawa suna aiki na gyara da takowa da tantancewa. Sa'annan kuma kamar yadda nake, babu na ƙarshe wanda Al-Imamu Muslim ya ƙulla mana a cikin wannan littafin ya sanya mishi suna da babul kashfi an ma'ayibi ruwatul hadis, wato babin da ke bayyana tonan asiri da ainihin bunkaɗo duk wasu ainihin audubbuka na masu ruwayar hadisi, wa naqalatul akhbari, da waɗanda suke ciro labarai da tarihi, matuƙar suna da wasu munanan halaye. To wajibi ne ainihin a bayyana waɗannan munanan halaye, wama nukula anil a'immatu fi dhalika, da kuma bayanan da aka samar daga malamai na gabata a kan haka. Abinda kamar yadda nake bayyanawa dangane da wannan babu a kullum shi ne, babin Imamu Muslim ya ƙulla shi ne don ya bayyana wasu masu ruwayar hadisi waɗanda suke da aibi, kuma aibin nan ya shafi muguwar aƙida, ko kuma aibin nan ya shafi suna da wasu munanan halaye na fasiki, ko kuma wannan aibin ya shafi rashin iya abin da suka ɗauko, ma'ana ruwaito muku abu amma sai zama ba daidai yake kawo shi ba, ba za ku amsa ba saboda shi ya ce muku kaza ya ji a wurin suwana, sai kuka ji yana karanta abin da a daidai ba, dalili ne akan akwai shakka dangane da abin da yake ƙoƙarin ya karanta muku. Waɗannan na daga cikin manya-manyan dalilai.